Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azzi ce tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana. Yau Talata, 16 ga watan Janairu na shekarar 2024. Ta fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
To Aisha, dogarawan juyin juya halin Iran sun ce sun kai wani hari kan hedikwatar leken asirin Isra'ila wadda ke yankin Kurdistan na Iraki da kuma wani wuri na ISIS da ke Siriya. Kasar Koriya ta Arewa ta ce za ta yi watsi da manufofinta na kokarin sake haɗewa da Koriya ta Kudu. Sannan Isra'ila ta ce ta kai hare-haren jiragen sama a kudanci da kuma arewacin zirin Gaza.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku ji cewa masu masana al'amuran shige da fice jama'a sun bayyana irin hadirin da matasa masu neman inganta rayuwarsu ta hanyar ficewa zuwa kasashen ture suke tsintar kansu.
Kan fada cikin haduwa daban-daban, wasu ana tafiya da su a samu harkokin fiyade a hanyar tafiyar, a mutu wasu damomin dawa a cinye su, wasu kuma sukan fada hannun yan fashi ko kuma barayin daji.
Ni ban yi karatu ba ne na kowane kala, amma saboda sauraron Amerika irin abubuwan da kuma garu da buka iya wannan sauraron su.
Kaɗan kenan daga ita irin ra'ayoyin da mutane suka bayyana albarkacin bikin cikar shekaru 45 da fara watsa shirye-shiryen muryar Amurka. Ina da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan kamar kullun a rana irin ta yau Talata, Muhammad Hafiz Baballa na tafi da shirin noma, kuma a yau akalar shirin ta karkata kan yadda takunkumin da ECOWAS ta kagabawa Niger ta yi tasiri akan harkokin manoma a ƙasar. Sai kaɗan daga ra'ayoyin da kuma saurare kan aiko mana. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Dogarawan juyin juya halin Iran sun ce sun kai wani hari kan hedikwatar leken asirin Isra'ila da ke yankin Kurdistan na Iraki mai kwarewar cin gashin kai, a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnati, a yayin da rundunar ta musamman ta ce ta kuma kai hari kan wani wuri na ISIS a Siriya. Hare-haren na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta fargabar yuwar yaduwar tashin hankalin wanda ya bazu a fadin gabar ta tsakiya tun bayan da aka fara fafatawa tsakanin Isra'ila da Hamas a ranar 7 ga watan Oktoba, ta yadda su kuma kungiyoyi masu dasawa da Iran a Lebanon da Siriya da Iraki da kuma Yemen suka shiga rigimar. A matsayin martanin ta'asar da gwamnatin Isra'ila mai tsatsauran ra'ayin Yahudu ta tafka kwanan nan, wadda ta yi sanadin mutuwar kwamandoji da dogarawan tsaro, mun lalata ɗaya daga cikin manyan hedikwatocin leken asirin Isra'ila da ke yankin Kurdistan na Iraki ta wajen amfani da makami mara linzami, a cewar rundunar dogarawan juyin juya halin a wani bayani. Kasar Koriya ta Arewa ta ce za ta yi watsi da manufofinta na kokarin sake haɗewa da Koriya ta Kudu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kiran da a kuskure kundin tsarin mulkin kasar don a ayyana Koriya ta Kudu a matsayin abin da ya kira abokiyar gaba ta ɗaya kuma ta dindindin, a yayin wani jawabi jiya Litinin a gaban Majalisar Koli ta Jama'a, wadda ita ce Majalisar Jekanayika ta Koriya ta Arewar, a cewar kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewar. Kim ya kuma ce ya kamata kundin tsarin mulkin ya tanaji shirin abin da ya kira mamayewa da kassarawa da kuma sake kwace Koriya ta Kudu muddin yaƙi ya sake barkewa tsakanin manyan kishiyoyin junan.
To nan ba da jimawa ba, Ibrahim zai dawo ya karanto mana sauran labaran, amma kafin nan za mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda yunkurin neman rayuwa mai inganci kan ingiza matasa da dama daga Najeriya da wasu kasashen nahiyar Afirka ke tarawa zuwa Turai ko kuma kasashen gabar ta tsakiya ba tare da takardun izini ba. Abu al'amarin da masana kan ce suna jefa rayuwarsu cikin barazana. Ga dai Hawwa Umar da ci gaban rahoton.
Na ga hatta likitoci da wasu jami'an kiwon lafiya da kan kaura da takardun izinin shiga kasashe mawadata daga Afrika na tsintar kansu a matsayin masu tarbar baki a shaguna har wasu na da kwantura kaya. In ji kwararriya a lamuran shige da fice da ta yi aiki a Turai Dr. Grace Daffel a taron nazarin ficewar matasan zuwa Turai da aka gudanar a babban ɗakin karatu na tarayya da ke Abuja. Grace Daffel ta kara da cewa wasu matasan kan kai ga siyar da jini ko kodarsu don su samu abin duniya.
A nan saboda muna gani shine wannan ya kawo soke, amma mutane suna je kasan Turai din. In sun shiga especially masu sun je ba su bin hanya ya kamata su bi ba. Masu sun kama su a wurin in sun cire kayansu suna sar at least kidney guda daya sun ce is about $265,000. $200,000 yanzu a dollar kenan. So in ka bu mot amma in sun cire a can akwai mutane suna sar da kansu da with their knowledge da sanin su suna sar su ce a ni na zo nan saboda ina son neman kudi zan buya bukata a Nigeria ku dan cire guda daya suna sar wannan mu amma ba su masu sun kama sawun saboda sun san cewa ba su bi hanya ya kamata su bi ba ba za su ba su duka kudi so za su exploit su kuma again bayan sun doka musu koda guda daya suna cire at times pancreas suna cire different kayan jikin mutum saboda magana kuda amma mutanen ba za su iya fada ba saboda su kuma ba su bi hanya ya kamata su bi ba sun bi bayan gida ne ba su bi da kofa ba sun bi window ne.
Mawallafin littafai kan illar kaurar matasan ba bisa ka'ida ba MS Dogara ya ce wasu ma daga matasan ba sa cimma burin isa Turai dan hatsarin da sukan yi kokarin tsallakewa a hanya.
Mafi yawa ko kuma bangaren masu tafiyan na farko sanannu ne akan fataucin kwayoyi, wasu kuma ta hanyar tafiya da fataucin mutane, sannan masu kuma neman kudi cikin su wanda ke zai ake tafiya da su sukan fada cikin haduwa daban-daban. Wasu ana tafiya da su a samu harkokin fyaɗe a hanyar tafiyar a mutu, wasu damomin dawa ya cinye su, wasu kuma sukan fada hannun yan fashi ko kuma barayin daji.
Anan Dogara ya nuna taba kalashin silima na hatsarin da matasan kan tsallake don shiga Turai, kuma yakan zama kin bin shawarar iyaye don kwadaita musu hakan da wasu abokan su ke yi da kan dawo gida da mota ko wata kadara.
A wannan wasan kwaikwayon an nuna mahaifiyarsa tana goyon basa 100% ya ta nemo kuɗi. Yawancin matasa in suka gyaru da kyau iyaye mata sun fi kusa da mata da yara, kuma su ma yara a gida sun fi kusan jin maganan uwayensu. Kenan idan uba ya hana uwa ta goyi baya sai ɗaya kaga ya janye. Idan uba ya ce a bari uwa ta rika cewa ayi to ta yi kusa da ƴaƴanta sau da yawa ana samun matsaloli na cewa abin da ake kokarin a hana wanda uban ke kokarin ya hana sai ga sai ya auku. To kaga a nan wannan wasan kwaikwayon kaga ai uwar ita take dore mai gindi cewa ya hita ita.
Taron ya samu halartar wakilai daga cibiyoyin kula da shige da fice, yaƙi da safarar mutane, da yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar da wannan rahoto, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da kashin labarai na biyu.
To Aisha, Prime Minister Australia Anthony Albanese ya tabbatar cewa kasarsa na goyon bayan hare-haren da Amurka da Burtaniya ke kaiwa kan 'yan hutsi na Yemen masu samun goyon bayan Iran. Kungiyar 'yan tawayen dai ta yi ta kai hare-hare kan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa a tekun Bahar Al-Ahmar. Amurka na kai hare-hare kan 'yan tawayen na hutu ne a matsayin martanin hare-haren da suka yi ta kaiwa ta wajen amfani da jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami a kan jiragen ruwa a tekun na Bahar Al-Ahmar, wanda wani muhimmin wuri ne mai mashigar jiragen ruwa. Prime Minister Albanese ya ce,
"We have sent the help that is required. We have operational support there at headquarters."
Ya ce, "Mun kai irin daukin da ake bukata. Muna da kayan bayar da gudunmawa a headquarters da ke Bahrain. A kullum mukan bayar da bayanan da suka dace, kuma mukan dau duk wani mataki ne don kare muradun kasar Australia. Kuma har zuwa yanzu wannan ne makasudin goyon bayan da muke bayarwa." Kasar China ta yi sammacin jakadan kasar Filifinu yau Talata don bayyana bacin ranta a hukumance saboda sakon taya murna da shugaba Ferdinand Marcos Karami ya tura ma sabon shugaban Taiwan. A wani sako ta kafar X, shugaba Marcos ya aika ma Lai Ching-tek, dan takarar jam'iyyar DPP mai mulkin Taiwan, sakon taya murna saboda zabansa da aka yi ranar Asabar. Sannan ya ce yana hankurin kulla dangantaka ta kudda-kudda shi. Dama jam'iyyar ta DPP ta dade tana zama mai goyon bayan yancin kan Taiwan, tana mai yin watsi da ikirarin China na zama mamallakiyar tsibirin na Taiwan.
Akai da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Albarkacin bikin cika shekaru 45 da fara watsa shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Suleiman Mumini Barma, ya hada mana rahoto na wato na game da irin tasirin da tashar ta yi a rayuwar al'ummar Nijar.
Dangantaka a tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da jama'ar Nijar abu ne da ya samo asali tun daga ranar da tashar ta fara gabatar da shirye-shiryenta. Shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar Import Export Alhaji Yakuba Danmaradi, wanda ya yaba da gudunmuwar muryar Amurka a harkokin jama'ar kasashen Hausa, ya ce ya shafa shekaru fiye da 40 yana sauraron wannan gidan rediyo.
Ina sauraron muryar Amurka tun ina dan sarmai, tun muna gida. Muna jin daɗin shirye-shiryenku na faɗakarwa, na wayar da kai, akwai tsaka mai wuya, kamar noma tushen arziki, kamar kasuwa aka yi miki dole. Kaga kamar shirinka na kasa ba kasawa ba, shirin lafiya uwar jiki, wallahi sun matallahi. Wannan shirin ya sa yau mata sun fahimci abin da ake nihi bisa ga zancen harkar lahiya.
Matsayin sashen Hausa na muryar Amurka a wajen masu saurare a wannan ƙasa ya kai inda wasu ke ɗaukan tashar tamkar makaranta sakamakon darussan da ke tattare da shirye-shiryenta.
Ni dai liman Mato na azabi 40 ina sauraron muryar Amurka, wallahi tun ana yin shiri daya. Ni ban yi karatu ba dai na kowane kala, amma saboda sauraron Amurka irin abubuwan da kuma ganu da muka iya wanda sauraron ta da ya samu ka samu. Kawai in ji abin da ake cikin duniya, ina yi musu barka, ko in ce in muka mu barka.
Batun mutunta ka'idodin aiki wani abu ne da shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Kodayo Alhaji Mustapha Kadi ya ce muryar Amurka ta yi fice a kansa.
Muna muku godiya bisa ga wato labaru tatacce masu inganci wanda kuke bamu, masu umhanin kasashenmu, masu umhanin iyalinmu, masu umhanin kuma ma'aikacin nan namu. Wannan rediyo naku yana da babban aminci, domin kafin su ba da labari sai sun samu dimun da kuma gaskiya a kansa. Kenan gidan rediyo ne wanda kasashenmu na Afirka gaba daya suna umhani da shi domin su samu labaru masu umhaninsu. Muna muku barka da wannan rana.
Matasa na alfahari da wannan tasha a bisa la'akari da sherin shirye-shiryen da ta ware domin su. Abinda wani matashin dan siyasa Habila Rabi'u ya ce manuniya ce kan yadda muryar Amurka ke kallon matsayin wannan rukuni a sahun al'umma.
Da masu kafafe irin waɗannan, babban abin da ake jira daga gare su shine wayar da kan al'umma da kuma zaburar da al'umma wajen ganin an samu ci gaba. To alhamdulillah akwai abubuwa da yawa da muke karuwa da su, waɗanda kuma sashen Hausa na muryar Amurka babu abin da zamu ce sai sambarka.
Waye mata ma ba a bar su baya ba wajen taya sashen Hausa murnar zagayowar wannan lokaci na cika shekaru 45 da kafuwar sashen da ke zama tamkar lauyan da a kulliyomin ke fafutukar kare haƙoƙin bil'adama. Kamar yadda shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta Kongafen Madam Fatima Kako ta bayyana.
Inda duk abu in ya tashi in sabgogi ne na kare haƙƙin bil'adama ko kare haƙƙin mata, VOA tana kusa don ta samu bayani duk abin da ake buskan tuzuna ma mata da buskan kare haƙƙin mata. Don ku godiya ce muke matuƙa a VOA, kuma muna musu bon anniversaire.
Tare da yi wa sashen Hausa fatan alheri, waɗannan malamai sun zo da wasu shawarwari.
Ya kamata a buɗe da ba fuskan haƙƙin mata, fuskan rayuwarsu a zamantakewa ta arme, fuskan yara ƙanƙana yaya ne ya kamata a yi kula da education tunda kun ga yanzu tarbiyyar yara shi ma yana cikin kare haƙƙin al'umma a bil'adama.
Duk wanda yake ma'abucin sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka, to ba za ka taɓa jin shi ba yana zargin wannan sashen da son kai wajen ko gudanar da labarai ko kuma sauran shirye-shirye. Wato dai muna son sashen Hausa na muryar Amurka ya ci gaba da zama a matsayin ɗan ba ruwa na wajen kawo labarai.
A yau dai harshen Hausa yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin Afirka. Kenan a cikin radiyon ku a soma wato karantar da al'umma wato Hausa, domin muna son mu iya Hausa a rubuta ta. Kawai da muke jin a nasu radio ana koya wato harshen ƙasar tasu.
Shirye-shiryen nan naku ba su bukatan wasu gyare-gyare da yawa, sai dai in an samu ƙarin lokaci to kamar ciki da gaskiya ko a yi shi so biyu ko kuma a dan ƙara mishi lokaci kaɗan.
A ƙarƙashin ƙawancen aiki da wasu gidajen rediyo na cikin gida, al'ummar Nijar na sauraron shirye-shiryen muryar Amurka ne ta FM ba tare da sowa ko kyasu ba. Kuma domin ƙarfafa girman wannan gatanci, VOA na da tasha ta ƙashin kanta da ke watso da shirye-shiryen Hausa da Faransanci a tsawon awowi 24 a kowace rana akan mita 102.5 a birnin Yamai da kewaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A kai da Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. To kada a shafa, ana sare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi da ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Masu noman dankalin Turawa da albasa da lemon zaki a yankin arewacin jamhuriyar Nijar sun hallara a birnin Yamai, inda suka saba cin kasuwar shekara-shekara da nufin sayar da amfanin da suka noma. Kodayake an karya farashin waɗannan kayayyaki a bana, inda manoman suka koka da rashin samun ciniki, lamarin da ke da nasaba da takunkumin da ƙungiyar ECOWAS ta kagaba a ƙasar ta Nijar sanadiyar juyin mulki ranar 26 ga watan Yulin bara. A cikin shirin na wannan makon, wakilin Musulun Mumuni Barma ya tattauna mana da ɗaya daga cikin jagoran tawagar manoman, Alhaji Duwa, wanda ya fara bayyana mana irin halin da kasuwar ta bana ke ciki.
Muna kawo kayan kowane shekara.
To yaya bana?
Bana gashi nan da mun kawo shi shi ma, sai dai bana babu kudi da yawa. Gashi nan kudi ta nan ta muna kreve kadan, amma alheri ne. Kaya gashi nan yanzu mun kawo albasa, mun kawo kwambutar, mun kawo orange, mun kawo tafarnuwa, mun kawo kaya kai duka.
Kayan maganar kamar akwai dankalin Turawa, akwai tafarnuwa, akwai lemon zaki da albasa. Kamar yaya farashi yake, misali kowanne ko kilo kilo ko bahu bahu?
Yanzu bon albasa in kana san shi ka kawo shi ka goma sha fudu kilo 50, orange ka har ƙasa haka nan ma yana samu
kilo na
kwambutar kilo da ladiri ne da tsari da latama, amma sai wanda ya doki tona shi
daga ton guda abin da ya gaba. To ya tafarnuwa
wannan shi ka uku take tiya
tiya bahu ha
abu ba da lissafi sai ka sai an auna ba a ce maka ga yanda yake nan.
To amma Alhaji Duwa, wai ku ne ke nomawa sannan ku taho da koko a ku kawai kasuwancin ne kuke yi?
Mun da muke da makamu, mun muke noma da kanmu, cikin garake mu ne muke hiddowa muna kawo nan dare da rana muna aiki.
Ana iya cewa rashin cinikin nan na bana da kuka yi la'akari da shi abu ne da ke da nasaba da takunkumin da aka sawa Niger bayan juyin mulki?
A wannan tabbat ne, haka nan yana da nasaba da shi. Dan in muka kawo kaya nan ba mu sati sai mun yi komanda a kawo wani, amma yanzu muna cikin sati biyu har yanzu na farin bai kare ba. Me ya kawo haka? Na san dai takunkumin shi yasa ka san arhe banku na yanzu ko ina ko yanzu kana da kudi ba kana son miliyan guda ba ka samu, in shi ka 500 ba ka samu, haka nan ne ya kawo shi kawai. Allah ya kawo sauki abun kawai.
To a jumulce wani irin matsaloli ne kuke fuskanta gaba daya wannan harkoki tun daga can wurin noma har zuwa nan a zo a kasa a kasuwa a saida?
Transport, dauka kayan ga zuwa wanda ya fita aga da zuwa nan ke kawo masala. Yanzu in ka kawo kaya da ka zo nan drop baya maka sai kai baka saida ba. Masala kenan ta shiga ko? Kenan ya kamata ka samu mishi kudin shi ya tahe shi in nemi wani aiki.
To amma gwamnati ba ta kama?
Gwamnati ta yi kokari saboda ta ba mu ringa. In ba ta ba mu ba mu zama nan. Gwamnati ne ta yi ba mu na wannan walwala. Kokarin da ta yi kenan.
Amma magana transfer
kai transfer yaushe rabon duniya.
Har ila yau Sule ya tattauna mana da wani dan kasuwa wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Muhammad Ibrahim ne.
Daga ina?
Wajen Iferwa ne.
To gashi kana ɗaya daga cikin masu cin wannan kasuwa ta shekara-shekara. Yaya kaya sun iso? Sumi-sumi ka zo da su?
Mun zo da pomme de terre.
Da kalitura?
Da albasa, da tufurnuwa, akwai lemun shi ma.
Na'am, lemun zaki.
Lemun wannan orange da su mandarin.
Na'am. To yaya farashi yake?
Farashi mu dai muna gani bisa kaya wanda ake kawo a transit lokacin da babu wannan.
Wanda ake hutawa da su daga waje?
Muna gani wannan kaman shi ne ya fi sauki wannan namu ne.
Kaman nakun da arha da aka kwatanta da waɗanda ake shigowa da su daga ƙasashen waje?
Ya fi arha wannan namu haka muke gani.
Misali kamar yaya bahun dankalin turawa yake?
Buhu dai wannan na 50 kilo nan.
Kilo 50?
Jika 20. A raison de 400 francs da kilo.
Yana dala 80 ne kilo.
An buhu haka.
Na'am.
Dala 80.
To tafarnuwa tiya ko buhu?
Tafarnuwa tiya ita ma tana yin jika 2.5.
Na'am.
Jika 2.5 tiya.
To yaya ita kuma albasa?
Albasa ya zo da dama ta ita ma sak 11,000 ne. Jika 11,000 buhu.
Buhu jika
11,000 kilo kenan. Sha da yake.
To shi kuma lemun ha?
Lemun yanzu kilo na sai da shi 150.
150? Na'am.
150.
To yaya idan aka kwatanta shi wannan farashi da yadda abin yake a can da, ko kuma yadda ake samun abin a gari?
Ka san yanzu kaman yanayin da muke ciki nan, shi ne ya sa kaman muna gani kaman kasuwa ba ta gudu kaman shekaran da suka wuce. Shi ne ya sa kaman muna da musu sauki haka mutane. Da ba haka ba ake sai da kasan, da kaman sun fi haka kadan.
Kamar kana nan babu ciniki sosai?
Kaman bisa shekaran da suka wuce ba. Kaman ya dan rage da yabo, amma dai alhamdulillah da dama. Muna samun bakin galgado.
Me ya kawo haka?
Abin da ya kawo haka kasan kaman rishin hanyoyin nan babu kaman da mutane kaman
maganar takunkumi an bargo da aka sa.
Suna zawa da mutane kaman na
kasashen waje.
Kasashen waje suna sai wannan kaya su ma su tayi da su. Ko wani su dauka su ma su kai can. Shine kaman yanzu ya dan rage zirga-zirga nan na kasashen waje kaman ya dan rage haka. Yanzu dai ka nan ne dai ciki ne kawai. Nan ne ake cin su cikin gida ne yanzu kawai. Ba su samu suna dan fita kaman da haka.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin Mayamai Sule Mumuni Barma da kuma Julie Ledes Gresham da ke makata haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Sauraro kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Lalle haƙiƙa shekara kwana ce.
A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024, sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa.
Shekaru 45?
Shekaru 45 kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC.
Kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu
zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam.
Da kuma dandalin 'yan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba.
Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a ɓangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da ƙirƙiro sabon shirin nishadi na dardumar VOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniyar Amurka da tafiya mabuɗin ilimi har ma da ingantaccen shirin na jina gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta yaɗa labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan buƙatunku shi ne muradinmu. Wannan haka yake. Yanzu kuma sai kaɗan daga ra'ayoyin da ku masu sauraron kan aiko mana ta saƙonnin email.
Saƙonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Usaini Ɗangwata Karasuwa tare da Baba Gana Alhaji Nuciya wata kalda Ado Salati Goma ga Annabin Rijjau. Suka ce salam VOA Hausa. Hakika matakin ci gaba da zakulo waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyoyin al'umar Najeriya da gwamnatin shugaba Tinubu take yi. Wallahi mun lalale maraba da wannan mataki. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin mu da ƙaunar ci gaban mu. Amin. Sai saƙon Attahir Hamisu garin Yarima ƙaramar hukumar Kusul ta Raba Najeriya. Yace na rubuto wannan wasiƙa ta wani musamman domin taya hukumar wannan gidan rediyo na sashen Hausa muryar Amurka. Murnar cika shekaru 45 da kafuwa. A shekarun da ta kwashe tana watsa shirye-shirye a cikin harshen Hausa. Wannan gidan rediyo ya ilmantar da dimbin masu sauraron sa a ko'ina a cikin duniya inda ake magana da harshen Hausa. Muna alfahari da wannan gidan rediyo. Dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo ina muku fatan alheri. Allah ya ƙara muku basira da hazaka. Ku ci gaba da ƙirƙiro mana shirye-shirye masu ƙayatarwa da ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Shi ko wannan sakon cewa yayi muna fata gwamnonin da suka samu nasara ta ƙarshe a kotu za su sauke nauyin da Allah ya dora musu na amanar jagorancin al'umar su mabambantan addini da kabila. Sako daga Baffa Haruna Bajoga da Ibrahim Kaka Dillalin Mashina Bajoga. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aminu Kano Maida ƙaramar hukumar Garko. Yace salam VOA Hausa fata na garin Lamiri. Allah ya sa taron shekara-shekara da yake gudana a birnin Davos da zimmar farfado da tattalin arzikin ƙasashenmu na Afirka kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. To mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
To kafin mu karkare shirin ga Ibrahim ya sake dawa da labarai amma wannan karin a takaice.
To a takaicen dogarawan juyin juya halin Iran sun ce sun kai wani hari kan hedkwatar leken asirin Isra'ila da ke yankin Kurdistan na Iraki mai kwarya-kwaryar cin gashin kai a cewar kafafen yada labaran gwamnati a yayin da rundunar ta musamman ta ce ta kuma kai hari kan wani wuri na ISIS a Syria. Kasar Koriya ta Arewa ta ce za ta yi watsi da manufofinta na kokarin sake haɗewa da Koriya ta Kudu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kiran da a kwaskware kundin tsarin mulkin kasar don a ayyana Koriya ta Kudu a matsayin abin da ya kira abokiyar gaba ta ɗaya kuma ta dindindin a yayin wani jawabi jiya Litinin a gaban majalisar koli ta jama'a wadda ita ce majalisar jekanayika ta Koriya ta Arewar a cewar kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewar. Isra'ila yau Talata ta ce ta kai hari ko hare-haren jiragen sama a kudanci da kuma arewacin zirin Gaza kwana guda bayan da ministan harkokin tsaron ƙasar ya ce zazzafan yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas ya kusa zuwa ƙarshe.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Mu sake dawowa da shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yimin yau. yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Wamai Nandudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma wanda ya sada mu da ku Mr. Patrick Deya. Ni Aisha Mu'azzu nake muku fatan ku kasa ƙara sauri lafiya. Ma'assalam.